إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa sai da ya bamu ikon sake haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin muna at-tafsiratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka saba darasin mu da ya gabata shine darasi na 19 a cikin jerin darussan mu na wannan littafi inda kuma har yau dai muna nan cikin al-mabahasu tsamin mabincika ta 8 mai bayani game da jam'ul qur'an in ba mun mance ba wannan mabahas ya ambata muna hada al-qur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da hada qur'an al-qur'ani a zamanin umar abubakar radiyallahu anhu da kuma hada qur'ani a zamanin usman wanda a cikin sa muke inda darasin mu ya dakata da ya gabata ya dakata ne a ƙarshen shayi a harkon shayi na 39 daidai gabar da shi malami yace walamma atammu nasqa as-suhuf to daidai wannan gabar nan karatun mu ya dakata a satin da ya gabata to in mun lura zamu ga shi Usman radiyallahu anhu akwai manhaj a hanya da ya bi wajen hada alqur'ani inda ya zabo Zaid bin Sabit sannan kuma ya zabi wasu manyan Quraishawa guda uku ya hada da Zaid inda suna tahe suna wannan aiki tare a Usman yace to idan aka samu wani sabani tsakankanin ku to kai Zaidu da nassa ka jagoranci a rubuta da yaren Quraishawa saboda da shine alqur'ani ya sauko wanda Zaid bin Sabit a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi mai girma in mun diba zamu ga yana cikin kuttabul wahayi kenan ana iya kira ne katibul wahayi bayan nan kuma Zaid ya tara wata falala na zama jami'ul lil qur'an inda lokacin da Allah ya ba Usman khalifanci ya sa shi jagoran hada alqur'ani bayan nan wata falala ta Zaid bin Sabit, babu wani musulmi da zai buɗe alƙur'ani ya karanta sura ko aya kwace akwai wani abu da Zaid ya samu, wato na wanda za a sa a cikin mizanin aikin sa na lada, wanda bi ya dauki Qur'ani to di ba ha gani. Mutum nawa ka karanta alƙur'ani? Wuni guda, bale wata, bale shekara, bale shekarun da sun ka gabata, bayan zama ne sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Zaid yana da wata falala ta daban. Al-Imam Sha'abi, Allah shi mishi rahama, yayi bayani a cikin littafin da ake ce ma Tahzibu Ibn Asakir, mujalladi na biyar na wannan littafi, shahi 450, cewa an yi bayanin cewa alƙalai guda hudu ne aka ambaci Umar ɗan Khattab da Aliyu ɗan Abi Talib da Zaid bin Sabit da kuma Abdullah ɗan Mas'ud. Haka kuma an ka rerewa, an ka sake sawo Zaid cikin waɗanda yake ashabul fatawa, bayan an ambaci Abu Musa, kuma an ambaci Ubay ibn Ka'ab, an ka sake ambata Abdullah ibn Mas'ud da Zaid bin Sabit da Aliyu ɗan Abi Talib da Umar, wanda kuma suna ɓangaren fatawa, wanda falala da daraja da martaba da muhibba da ɗaukaka ta Zaid ba ta tsaya bane, yana da mazaya adida. So in Allah ya so, inda za mu fara darasinmu namu na yau na 19 shi ne daidai inda na fara ambatawa farkon shahi na 39, inda malam marubuci wannan littafi ya rubuta cewa walamma atammu, lokacin da suka kammala ko suka cika naskha as-suhufi, rubuta takardu bil masahib, a cikin waɗancan takardun da aka anso ga ita uwar mu'mine Hafsa diyar Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To da suka kammala aiki game da waɗannan takardun da aka anso a wurinta, radda Usman as-suhufa, sai shi Usman ya ɗauki waɗannan takardun ya maishe su ila Hafsa ummul mu'minin, zuwa ga Hafsa uwar mu'minai, Allah ya ƙara mata yadda. Wa arsala ila kulli ufqin min al-afaq al-islamiyya, bayan haka kuma shi Usman wa arsala, sai ya aika ila kulli ufqin, zuwa ga kowane sashi min al-afaq al-islamiyya, na sasannin garuruwa ko ƙasashe na musulunci a wannan lokacin, ya aika da mushafan, mushaf guda na al-Qur'ani, mimma nasakhu, daga abinda waɗanga marubuta suka rubuta a ƙarƙashin jagorancin Zaid bin Sabit. Waqad talafa an yi saɓani fi adadi hazihi al-masahib, a cikin yawan waɗannan mushaf da aka rubuta a ƙarƙashin umarnin Usman radiyallahu anhu, inda Zaid bin Sabit ya jagoranci rubuta su. Allati wajaha biha Usman ila al-amsar, wadda shi Usman, Allah ya ƙara masa yadda, ya fuskantar da waɗannan kofi-kofi na mushaf na al-Qur'ani zuwa ga garuruwa kamar manya-manyan birane. An yi saɓani adadin guda nawa na ya aika. Faƙila, wasu daga cikin maluma suka ce sittatun, abinda ya aika kofi shidda. Waƙila, wasu maluma suka ce kuma tamaniya, ya aika da kofi takwas zuwa ga manya-manyan birane na musulunci a wannan lokacin. Waƙila gairu zalik, wasu malamai sun ce sun haɗi saɓanin haka, ba shidda ba, ba takwas ba, suka kawo saɓanin wannan. Wal aqtar, ƙasashe ko birane da aika da Usman Allah ya kara masa yadda ya aika da kofi na alqur'ani hiya ita ce ko su ne na daya daga cikin su al-kufatu birnin kufa wanda yana cikin kasar iraq karkashin ikon bagadaza ko kuma bagadad sai birni na biyu shine wal basaratu da kuma basara duk dai kazalika cikin kasar iraki ne haliyan yanzu kufa state ta a cikin iraki haka basara ma state ta a cikin iraki kuma manya daga cikin jahohin iraki ba kanana ba wadanda addada daddan tarihi washamu haka kuma Usman radiyallahu anhu ya aika da kofin alqur'ani zuwa kasar Sham wato Syria ta yau kenan wa Misra aka kuma ya aika da kofi guda zuwa Misra wadda yau ana kiranta Masar ko Egypt ko kuma Cairo duk an kiraye ta da waɗannan sunaye ko kuma Al-Qahira wal Yaman kuma Usman Allah ya kara masa yadda ya aika da kofi guda na alqur'ani zuwa kasar Yemen har yau haka ake kiranta mai babban birni Sana'a wal Bahrain ha kuma ya aika da kofi guda zuwa kasar Bahrain wanda ita ma har yau haka aka kiranta Bahrain kenan bisa ga fahimtar waɗanda suka ce kofi shida an ka aika kenan ko dan waɗanda garuruwan in mun lura ai gari a shida na ko kuma ƙasa shida idan mun dauki kufa ƙasa mai cin gashin kanta aka basara mai cin gashin kanta sham ita haka take tana cin gashin kanta da misra da yaman da bahrain to ya aika ƙasa shida kenan a wannan lokaci sune ƙasashen da musulunci yake da iko da kuma ƙarfi wal mushaful madaniyul ammu da kuma mushaf kofi na alqur'ani wanda an nagarin madina al'am wanda an na kowa da kowa ma'ana yana aje masallaci kowa na iya dauka ya karanta wal mushaful madaniyul khassu da kuma kofi na alqur'ani nagarin madina wanda yake kebance ba na kowa da kowa ya zo ya doka na ba wa amara radiyallahu an sai Usman Allah ya kara masa yadda bayan gabatar da wannan aiki mai girma aiki mai daraja aiki madaukaki na kammala hada alqur'ani da rarraba shi a kasashen musulunci to shi Umar a Usman Allah ya kara masa yadda sayi umarni bima siwa hazihi almasahib da cewa dukkan wasu takardu da akwai wadanda ba wadanga ba wanda ba wannan kofin na alqur'ani ba min kulli sahifa na kowace irin takarda ce kamar irin wanda an karbuta akan bawa ko akan fata ko akan kankara ko akan wasu takardu au mushafin ko kuma wani mushaf na daban gashi an taho da shi to sai Usman yayi umarnin ayyuharrika akona su a tara su gaba ɗaya saura a kone su me yasa Usman yayi haka saddan don dai tarewa da kanyewa da hanawa da danne kofa ta ashar libabi shar don dai zama an riga an tare kofar sharri babu ta dan kawo su doko su takardu to ce ai ga su wadanga dama cikin qur'ani suke ba a sa su ba qur'anin bai cika ba wal fitina kuma don dai tarbe fitina wa hamlan lil muslimina ala ay yaj'alu hadhihi al masahib kuma dan dai ya kai musulmi su sanya waɗannan wato a kofi kofi na alqur'ani su zama marja'ul wahid ita amma ko masu guda ma'ana gaba ɗaya sune a inda kowa zai koma mai neman ya ga alqur'ani ko ya karanta alqur'ani ko ya dau wani abu na alqur'ani ya rubuta wa aslamul mu'tamad kuma ya zama shine asalin su wanda a abin dogara babu wasu takardu ye yanzu duk wasu takardu da ake to an tarkata su gaba ɗaya an kone su shikenan wadanda kofi kofi da Zaid bin Sabit da sauran Quraishawa guda uku da kuma wasu mutum goma sha biyu wadanda shi Usman ya sa suka yi aiki aka hada shikenan kuma sun yi wanga aiki na a karkashin wato umarni na Annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'anar wannan ba su fita da ban suka dauko wani abu ba a'a abinda duk manzon Allah ya tabbatar shine suka rubuta abinda bayani ya tabbata na an shahi kuma ba a rubuta ba rawal bukhari fi sahihi imam al-bukhari yayi riwaya a cikin ingantaccen littafin sa an Anas radiyallahu ta'ala an daga Anas Allah ya kara masa yadda qala yace inna huzaifa ibn al-yaman aqiqa huzaifa dan yamani qadima ala usman radiyallahu anhu ya zo wurin usman Allah ya kara masa yadda wa kana yugazi ahl ash-sham ya kasance yana kai farmaki ga mutanen sham shi huzaifa shina cikin mutanen da ke zuwa kai farmaki a sham ga waɗanda kenan ba su musulunta ba tunda dama mutane in sun musulunta kaga babu wata bukata na a yake su wanda yake yayi imani da Allah ai baka da halin yakarsa wanda yakar musulmi ma fasikanci na koma ma kafirci idan mutum na yakar musulmi kuma ya dauki yayi halal ai yayi ridda saboda Allah ya haramta wannan fi fatiha armenia shi Huzaifa ya zo wurin Usman bayan da yana wurin kai farmaki a kasar Sham daga can zuwa Armenia inda karatun mu da ya gabata ba wai Armenia kawai abin ya dakata ba har Azerbaijan da su Tajikistan da suna daga cikin wuraren da aka kai ma farmaki a suka dawo ma ahlil Iraq yana tare da mutanen Iraq fa abza Huzaifata sai Huzaifa wato ya firgita game da ikhtilafuhum fil qira'a sabanin da suke da shi game da qira'a abinda yake ji na sabani na qira'a kuma ga wasu takardu ta hannun sauran jama'a da irin waɗanda aka rubuta akan fata ko bawa ko wani abu faqala Huzaifa li Usman sai Huzaifa yace ma Usman radiyallahu anhu ya amira almu'minin ya kai shugaban mu'minai adrik hadhihi al-ummata ka samu wannan al'umma qabla ay yakhtalifu fil kitabi ka riski wannan al'umma tun gabanin su yi sabani game da shi alqur'ani ikhtilaful yahudi wan nasara irin sabanin da yahuda da nasara suka yi ga littafin su a cimma waɗannan mutane kada a bari sabani ya faru gare su ga alqur'ani kamar wanda sabani ya faru ga yahuda da nasara a cikin littafin su zaka ga akwai sabon alƙawali akwai tsohon alƙawali akwai daban-daban na littawan yahuda da nasara da lokacin da Huzaifa Allah ya kara masa yadda ya zo wurin Usman Allah ya kara mishi yadda kuma ya bada wata shawara ba arsala Usman ila Hafsa sannan ne wa sai Usman ya aika wurin Hafsa kenan kamar malam ya sake dawowa da mu wurin da muka wuce ni an mawari wanda yasa Usman ya aika cewa Hafsa ta bada kofin alqur'anin da aka hannunta wanda lokacin da Abubakar Allah ya masa rasuwa sai kofin ya dawo hannun Umar Allah ya ƙara mishi yadda bayan Allah ya mishi rasuwa sai ya zauna hannun da ya sahabta to abinda an mahari irin abubuwan da ka faruwa na sabanin qira'a wanda shi Huzaifa ya gani kada al'ummar musulmi su samu sabani su koma kamar Yahudawa da Nasara ga wanga littafin na Al-Qur'ani da koyar ba Usman shawara sai Usman yalla munta kai tsaye sai aika zuwa ga Hafsa anirsili ilaina bisuhufi yace ki aiko mana da takardu wadanda a hannunki sanan safuha sai mu rubuta ta duk abin da ke hannunki bayan ki aiko mana mu rubuta summa narudduha ilayki sannan za mu sake maidar maki ba arsalat biha Hafsa lokacin da Usman Allah ya kara masa yadda ya aika ma Hafsa ita ko sai ta bada takardun na Al-Qur'ani aka kawo masa ta aiko da shi ila Usman zuwa ga shi Usman Allah ya kara mishi yadda ba mara Zaid bin Sabit ta kawo mai takardun sai umurci Zaid dan Sabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman al-Harith bin Hisham sai ya umurce su su wa'annan sahabban guda hudu Quraishawa guda uku Zaid shi a dan garin Madina fa nasaquha bil masahib sai suka rubuta ta a wanga kofin da anka anso wurin ta to sai suka rubuta shi a cikin takardu na Al-Qur'ani wa qala Usman li rahatil Quraishiyin ath-thalatha sai Usman yace ga jama'ar Quraishawa su uku wanda aka hada su tare da dan garin Madina wanda shine Zaid bin Sabit wadannan Quraishawan ko ga suna Abdullah dan Zubair da Sa'id dan As da Abdurrahman dan Harith dan Hisham to abinda yace musu idhaqtalatum idan kuka yi sabani antum wa Zaid ibn Sabit fi shay min al-Qur'an in kun yi sabani tsakanin ku da Zaid wani abu na al-Qur'ani faktubu bi lisan Quraysh ku rubuta shi da yaran Quraishawa fa inna ma nazala bi lisanihim abinda yasa yace haka saboda al-Qur'ani ya sauko ne da yaran Quraishawa ba fa'alu sai suka je suka aikata haka ba a samu sabani ba hatta idza nasakhu suhufa bil masahib sai da suka kammala rubuta wadancan takardun da aka anso wurin Hafsa na al-Qur'ani suka rubuta su a cikin mushaf na al-Qur'ani aradda Usman suhufa sai Usman Allah ya kara mishi yarda ya mai da wadannan takardun ila Hafsa zuwa ga uwar mu'mini yayi alƙawari kuma ya cika ki ba mu takardun da aka hannunki idan mun kammala rubutawa za a maidan miki Hafsa ta ba suwa kuma an maidan mata wa arsala ila kulli ufqin bi mushafin limma nasahu sai zamana shi Usman ya aika cikin sasannin duniya ta musulmi a wannan lokaci da a kowane bangare na duniya sai ya aika da mushaf guda daga cikin abinda waɗanda marubuta suka rubuta waɗanda Quraishawa guda uku ɗan garin Madina guda wanda Zaid bin Sabit shine jagoran su wa amara bima siwahu min al-Qur'ani fi kulli sahifa sai yayi umarni da abinda ba waɗannan takardun da aka gama tantancewa da tacewa da tabbatarwa ba na takardun al-Qur'ani duk waɗanda ba su ba fi kulli sahifa aw mushaf ayyuharrika atara suri guda a kona saboda akai ƙarshen sabani kawai da wasu kawo wani sabani tunda an riga an gama kammala hada Qur'ani a zamani na Usman radiyallahu anhu waqad ittakhadha ba'd al-mughridin min amri Usman bi takhariqi ma adal masahib wakadin ta gaza badul maguridina sashen wasu masu cannawa waɗanda ka son kokarin tayar da fitina a sun rika min amri Usman daga umarnin da Usman yayi bi takariki da kone ma adal masahib do abinda ba waɗancan takardun na alqur'ani ba allati katabaha wadda ya bada umarnin a rubuta wa wajjaha biha ila al-afaqi kuma ya aika ta zuwa wasu kasashe na musulmi zari'atan lit'ani don a kai karshen suka fihi game da sha'ani al-qur'ani ma annahu lam yaf'al ma fa'ala tare da cewa shi Usmanu wanga aikin da yayi Allah ya kara mishi yadda bai aikata abin da ya aikata ba illa bi muwafaqatin sai da haduwa min sahaba da sauran sahabbai yan wane ba Usman radiyallahu anhu kawai ya fahimci asara ta du'a da alqur'ani waɗanda duk ba wannan mushaf da Zaid bin Sabit ya jagoranci rubutawa ba a kona ba ra'ayin ba fahimta shi ta shi dai ba ba ma sai aka samu masu canna mutane daga cikin al'umma suna cewa wanda ka kone takardun Qur'ani yanzu kenan an samu abin da za a suka Usman da shi to shine zakara Abu Bakar al-Anbari malam Abu Bakar al-Anbari Allah ya mishi rahama ya ambata an Suwaid ibn Ghafala daga Suwaid dan Ghafala qala samitu Ali ibn Abi Talib yace naji Ali dan Abi Talib yaqul yana cewa ya ma'asharan nasi ya ku jama'ar mutane ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa iyyakum ina muku kashedi wal guluwa da wuce wuri da ketare iyaka da zurfafawa bi Usman ga sha'anin Usman wa aulakum gharraqul masahid da cewa da kuke yi kuma ku ji tsoron Allah game da cewa da kuka yi masu kone takardu alqur'ani sun samu abin suka Usman kenan ma aharaqaha Ali yace Usman bai kona wannan takardun ba na alqur'ani kamar sauran waɗanda aka tattara bayan an tace an kammala sauran waɗanda suka yi saura Usman bai kona su ba illa amala'in minna sai da amincewar jama'a daga cikin mu Musa habbai Usman ba yayi kashin kansa bane illa amala'in minna ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayi ne da amincewar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yayi gaban kanshi ba don haka ku bakira ne mai kona alqur'ani ko masu kona takardun alqur'ani a wannan haduwa ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma don akai karshen mas'ala waruya an Ali aka da yanyo ruwaya daga Ali Allah ya kara masa yadda annahu qala Ali shi ma yana cewa law kuntu waliya inda na kasance ni a jagoran ku da a ce ba Usmanu bane ni na a jagoran naku waqata Usman a zamanin Usman inda ni na an madadi nai la fa'altu fil masahib da na aikata game da takardun alqur'ani waɗanda suka yi saura hannuwan jama'a da waɗanda a ajiye wani wuri mithla alladhi fa'ala Usman da irin aikin da Usman ya yi shi zan yi don haka ku bar ganin layi nai Usman ba yayi ta kashin kansa bane a yayi ne bisa ga haduwar sahabbai a tarkata a tara sauran dukkan takardun alqur'ani da suke a wasu wurare ajiye a kone su tunda an riga an kammala tabbatarwa da tacewa da rubutawa an aika a sauran garuruka mumayyizatul jam'i fi ahadi Usman alamomi waɗanda aka zaba a zamanin Usman domin hada alqur'ani imtaza aljam'u fi ahadi Usman hada alqur'ani an zabe shi ya zama alama a zamanin Usman bi umurin da wasu al'amurra minha daga cikin su akwai alama ta daya na hada alqur'ani al-iktisaru fihi ala harfin wahidin takaitawa ga rubuta alqur'ani a zamanin Usman akan harafi guda kamar mai tambaya yayi tambaya yace mina na harfin ga guda sai yace wa huwa harfu quraish shine yan an samu sabani to a dawo a rubuta da yaren quraishawa saboda da yaren ya sauko shi alqur'ani nabiyu al-iktisaru fihi ala ma sabata bitawatur takaitawa a cikin sha'anin rubuta alqur'ani ya zama an takaita ga abin da ya tabbata bisa ga ruwaya mutawatira gungun jama'a da sun wuce a kareta su wasaqarra alaihi al'amru ya zama kuma al'amari ya tabbata akan wannan ruwaya da take mutawatira bil aradatil akhira hajjitawa ta karshe da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda darussan mu da suka gabata zamu ga za a kitta mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata aya idan aka saki dawo dai ta sai bayanin cewa an shahita to an yi gittawa ta karshe ba tare da bayanin shahe wannan aya ba ko wannan sura abu na uku wanda hada alqur'ani a zamanin Usman yake matsayin alama gare shi kuma abinda aka zaba tartibu ayatihi jeranta ayoyin alqur'ani wa suwarihi da surorin alqur'ani daga baqara daga fatiha baqara ali imran sai nisa maida wa hakaza aka jera wagga sura bayan wagga wanda yin haka an yi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda amrun tawqifiyun ba wani wanda ada dama ya ce ga wata sura inda za a azata in ba manzon Allah ba tunda shi Allah ya saukar mu da alqur'ani kuma shi ya sanar da ayi haka tunda rayuwarsa alal wajhil ma'ruf al-yawm bisa ga fuskar da muka sani yau tun yadda aka tsara shi a zamanin Usman to shi na har yau ba wani canji da yazo cikin alqur'ani na tsarin ayoyin alqur'ani da surorin alqur'ani abu na hudu da aka zaba ya zama alama ta hada alqur'ani a zamanin Usman tajriduhu minan niqat wato ainihi tube shi daga abinda ya shahi an-niqad wa shakal can abaya baya da diga ga alqur'ani can abaya alqur'anin baya da wasulla to ai mai tajrid a tube shi wa min kulli ma laysa biqur'anin to abinda ba alqur'ani ba sai ya zama an cire shi a lokacin da ake yin wannan aiki da kuma wannan kofi kofi da aka rubuta inda idan mutun ya bi tsarin rubutun larabawa da tarihin rubutun larabawa zai ji asali da mawari da tushe wanda yasa aka yi digagga ga shi alqur'ani wanda kusan abin yana da alaka da Abu Aswad ad-Du'ali inda azorin karanta ayat alqur'ani don wasali ko don digagga a samu an zo da wani abu da zai kawo canjin fassara ko sauyin ma'ana inda aka yi digaggan ya zama an yi mai digagga kuma shi kenan ba wani abu da ya sake zuwa da ba su ba asbabu alba'ith mawhari ko dalili na mawhari ala jami Usman akan hadawar da Usman yayi ga alqur'ani abinda as-sababi abinda ad-dalili abinda an-mahari akan hada alqur'ani tabayyana laka ya bayyana gare ka ko ma zai bayyana gare ka min kulli ma sabaka don abinda ya riga ya gabata ya bayyana gare ka anna sabab al-ba'isa abinda as-sababi wanda amfari ala jam'i Uthman akan hada wadda Uthman yayi ga al-Qur'ani huwa raf'ul ikhtilafi shine don daya doke sabani wa tanazu'i da jayayya bil Qur'ani game da sha'anin al-Qur'ani tunda an tsaya an yi aiki akan al-Qur'ani an hada shi an tabbatar da shi shine wannan da aka saukar mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu kari babu ragi duk abinda ba shi ba an cire kuma an tarkata takardon da kiragan da hatun da sauran kabar da dino ko bawa an kone wadanda aka dauke da rubutu al-Qur'ani shikenan yanzu an dauke sabani da jayayya game da al-Qur'ani wa qatil mira da kuma yanke duk wani abu na gardama bihi game da sha'anin al-Qur'ani wa zalika bi jam'in nas 'ala al-qira'a wannan ko ta hanyar hada mutane akan qira'a ya zama abin nan da ya tabbata shine za a karanta ba wanda zai saki tahowa da wata lahaja ta su ko ta dangin su ko ta kabila su yace ita zai karantawa da ita da harfin wahidi da harfi guda wa huwa lugatu quraish wanda shine yaren quraishawa wanda shi aka hadu akan a hada alquranin akan shi in ma an samu sabani to a dawo a rubuta da yaren quraishawa to wannan kenan idan mun lura da inda muka kawo yanzu dai alhamdulillahi wa minna Uthman yayi umarni da a hada alqurani ya zabi wadanda ya ba wannan muhimma karkashin Zaid bin Sabit radiyallahu anhu wa arda da sauran wadannan quraishawa guda uku da kuma wasu daga cikin sahabbai su 12 da aka kara su zama muraqibun musta'idun masu ba da gudunmuwa wajen hada wannan aikin kuma aikin ya riga ya kammala tun daga wannan lokaci har zuwa yanzu ga kofi kofi na alqur'ani nan rubuta rike ga hannuwanmu in ka diba bayan sa sai kaga an rubuta bi rasmil Uthmani da rubutu wanda Uthmani yayi umarni da a rubuta kusan duk suna rike ga hannunmu yanzu duk wanda ka diba zaka ga haka to muna godiya ga Allah subhanahu wataala bisa ga wannan aiki da shi Uthman Allah ya kara mishi yadda ya jagoranta kuma ya zama alkhairi ga ainihi musulunci da al'umman musulmi gaba daya wanda shikenan babu wani sabani ko jayayya kuma dama Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawalin kare alqur'ani da tsare shi inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun don haka ko su sun yi kutun gwila don sa wani abu cikin alqur'ani dama ba za su samu ba kai alqur'ani saboda mu'jiza da yaro mai rubutun allo zai yi rubutu sai dauke wasalin sama ya mai sai wasalin ƙasa kamin ya kai inda zai yi gwadi ma'ana yayi wanki a wanki wannan a sake rubuta sai Allah ya kawo wanda zai cewa ai wasalin gaba ne yake ba ga inda yake shi a daidai a gyara ballantana har a tura shi ya tafi duniya har wasu su rika shi su yi amfani da shi inda akwai wannan dama wannan lokacin da muka kawo na kare rai musamman ga hanya ta social media da ba irin abin da ba yi ma alqur'ani ba amma ina kalla ina sam ba wani wanda adda hannu ga alqur'ani ya sa hannu cikin sa ballantana haye ID ko illa da kai Allah zai bayyana to wannan kenan don haka ya zama lalle akan mu mai godiya ga Allah subhanahu wataala sannan mu yi tsaye mu karanta alqur'ani bayan mun karanta mu koya ko kuma mu koya sannan mu karanta sannan mu yi aiki da abubuwan da muka sama a cikin alqur'ani wannan mu al'umman musulmi muna da kalubale dabura da alqur'ani muna da kalubale babba wanda bisa ga hakikani irin kula da ya kamata mu ba zuwa ga alqur'ani da masu karantar da alqur'ani wato wannan kula ta yi rauni kware da gaske zaka ga mu dai matsayin mu na musulmi ya kamata duk musulmin da yayi imani da Allah da ranar lahira ya zan ya san ma'anar surar Fatiha ba wai ka san bazara Qur'ani duka ba a'a wadannan dai ayoyin guda bakwai wanda kullun sai ka karanta Fatiha sau 17 tsakanin munin ka da kwana don sai ka yi sallah biyar ka yi raka'a 17 cikin su to amma inda a ce mun tsayu bisa ga abin da yake akan mu to da an ga canji gare mu kana karanta alqur'ani ka san ma'anar alqur'ani ai zaka karanta shi kai bakin kokarinka to amma saboda rashin sanin ma'anar alqur'ani zaka ga wani in ya fara Fatiha bai shedawa sai ya kare ta a gane ko musamman in ka leka a kauyukan mu dan kauye ya heban tausayi bisa ga alƙarya cikin alƙaryu gaskiya ana iyakar kokari amma kauye akwai ban tausayi inda zaka zo ga masallaci bayan an yi iqama an kare kai zaune ka fara alwala za a yi sallar isha baka gama alwalan nan sai an kare sallar mutanen da in sun kare sallar kace ina za ku ba sani ba sannan bayan sun gama sallar za a dawo a zauna a yi rawa wurin ƙarfe 10 madadin a tsaya a yi karatu cikin natsuwa a yi ruku'i cikin natsuwa a yi sujada cikin natsuwa ba lalle bane sai an karanta ayoyi na alqur'ani dogaye ko tunda mun san wannan bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga imam al-buhari ya kulle babe su kutub cewa babu qisari salati wa itmamaha babe mai bayani akan takaita sallah da kuma cika sallah kai karatun da ba dogo ba amma ruku'in ka sai ka nasu daukakowa ka sai gabobin ka sun koma in zaka tahiya wurin sujada kai sujada sai ka nasu haka in ka daukako kuma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da almusi'a salata mutumin da ya zo ya sallah maras kyau da maina saboda rashin tsayawa mu karanci alqur'ani ko kuma mu koyi karatu alqur'ani sai ya zama muna yin sallolin mu da muka ga dama bangare guda kuma da nace ba mu bayar da kulawa kula irin wanda ta kamata ba abinda ya shaye makarantu ne islamiyoyi zaka ga ala janibi tofi bangare rauni saboda duk inda bukata ta taru tana kan makarantar islamiyya inda aka koyar da alqur'ani dun rauni yana nan kazo ka diba gani in dai kujeri na aka zama saman su duk sun kakkare mai yawa in shi hiduna aka yi sun tsuha har sun bambarke in allo na mai alli ya fara guncewa wani lokaci a to duk da alli rubutun babu in irin wangana whiteboard shi ma ka gani sai ka ga dai ga rauni nan ya tattaru akan mu wanda biyan kudin makarantar yara ma na islamiyya sai ya zama abinda uwaye mai yawa ba su doka da muhimmanci ba tare da cewa kuma wani nauyi na mai girma an ka sauke musu amma sai ka ga uwaye na dari wurin biyan kudin islamiyya in ka yi tambaya don me sai ya zama amsa ta yi wayar baka ko yana yi wakila don islamiyya ba ta da certificate din da za ta baka kai gaba to ko da ba ta baka certificate na yi gaba ba za ta baka certificate na rayuwa mai dadi rayuwa mai inganci saboda duk yaran da aka koyo suka iya addinin Allah to ina maganar yaro yanzu ya shiga cikin masu doka ta kubba suna tare mutane suna sare su ga hanya yanzu kana taya in baka ya tara ba sai kaga dai ga wasu da ta kubba bisa diga bisa hanya wai nika ni godabe cikin gari ko kagan to wanda yayi karatu an kai shi makaranta an koyeshe shi anya yana koma daukar waɗannan abubuwa don cutar da al'umma yana da wuya kenan waɗanda ka tsayuwa da wannan aiki na koyar da ɗiyan jama'a musulmi babu shakka muhimma ta mai girma suka dauka don haka akwai buƙatar uwaye su dawo su kula su lura da kula da mallamai islamiyya da kuma makarantun islamiyya game da bukatocinsu don gaskiya akwai bukata kwarai. wanda idan waye sun bada kula akwai wani abu guda wa in Allah ya so ya kama mu mai yawa ranar alkiyama koda Allah bai sa ayi maka komai ba Allah ɗaya turke ka akan wannan kaga sai kai kunya in sai ya tai zaka cika diyanka ka dauke su ka kai su makaranta da mi da mota zaka dauke su ka kai su makaranta saboda su samu ilimin zamani don ka a kar musu kuma wanga abu na mai kyau ko dai mun ka bari an ka kar mu daga wanga fage na ilimin zamani kuma an ban mu baya ko kuma in lokacin tashi yayi ka sa a doko su to amma yayin islamiya ta yawa wani ubana ka sa diya ne ya dauke su da mota ya kai su makarantar islamiya kuma marece ya koma doko su ba a cewa babu gaskiya amma dai yan kadan ne ko ba haka ba da haka akwai bukatar wada uwayen mu suka yi mana suka yi tsaye suka ga mun koyi ilimin ga na addinin Allah mu ma mu yi tsaye mu ga tare da cewa akwai dawainiyar kai iyan mu makaranta da komi to islamiyyar nan ma mu ba ta hakkinta ba don komi ba don su san alqur'ani don duk wanda bai san alqur'ani ba ai kaga akwai matsala ko da Allah shi muna muwafaka da dace ba ya da maudu'i na ne ba gabata wadda mai muhimmanci ta tunda duk Allah ya ba mu diyanga kuma hakke ne a gare mu mu sanar da su to yanzu ga waɗanda na dauke muna Allah ka ya azama bisa kanka ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to sai ga wanda ya dauke ma to ai ya hutashe ka to ai ko wanda ya hutashe ka ai ya taimake ka don lalle in ka kai danka kan hannunta ka kai shi amana abin nan da Allah ya aza maka wancan ya dauke maka ma'ana ka kai wurin wanda zai zama madadinka to dan abin da an ka aza na muhimma da aka karba ba wani abu bane muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya gyara mu Allah ya ba mu iko akan mu kula da Qur'ani da karatu al-Qur'ani da koyon al-Qur'ani da aiki da al-Qur'ani manyan mu da kananan mu muna roƙon Allah shugabannin mu Allah ya shirya mana su Allah ya gyara su Allah ya aza su ga sawaba duk abin da zai ciyar da musulmi da musulunci gaba Allah ya aza su gare shi duk abin da yake aibi na ga illa ga musulmi da musulunci da su kansu Allah ubangiji ya hana musu aikata shi Allah ya muna muwafaka da dace ya sa ayyukan mu su zama dambe da yadda shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك